This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Litinin 14 ga watan Oktoba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an samu karuwar mace-mace da adadin siyalinka na bara sakamakon matsarar cizon sauro, yayin da aka fuskanci mummunar ambaliyar ruwa a yankin jihar Hausa na Jamhuriyar Nijar a baya-bayan nan, kuma mata masu juna biyu da ƙananan yara ne lamarin ya fi shafa.
Kusan ambaliyar nan na bana ya sa wuri mace-macen nan na bana ya yi na bara. Yanzu misali wanda sun kan rasu na bana ya kai 178, in an diba bara wanda sun kan rasu 43.
Dr. Lamin Malam Yusufu kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ministan cikin gidan Nijar ya gana da magadan gari a garin Dosu, inda ya umarce su da su tashi tsaye don ƙarfafa tsaro da kuma jaddada mahimmancin biyan haraji. Sannan Muhammad Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma, wanda a wannan makon ya haska fitila akan ƙorafin hukumomin kula da madatsun ruwa na Jamhuriyar Nijar akan manoman rani na ƙasar. Muna nan kuma tafa da labaran wasanni a takaici. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutane 18 dai suka mutu a yau Litinin a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama kan wani bene. Sa'o'i bayan da Isra'ilan ta kai wani hari a farfajiyar asibiti a zirin Gaza, wanda ya kashe akalla mutane 4 tare da haddasa gobara da ta ratsa da sansanin da mutane suke zaune waɗanda yaƙin ya raba da mahallansu. A cewar likitocin Falasɗinu, lamarin ya bar gwamman mutane da suka samu ƙunuwa mai tsanani. Harin na baya-bayan nan dai ya zo da kwana guda bayan wani hari da jiragen yakin Hezbollah suka kai kan sansanin soji a arewacin Isra'ila, wanda ya kashe sojoji 4 dukkansu 'yan shekaru 19 da haihuwa, tare da raunuta wasu 7 a munanan harin da 'yan ta'addan suka kai tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da mamaya ta ƙasa a Lebanon kusan makonni 2 da suka gabata. Mutane 61 ne suka jikkata a harin na jiya Lahadi. Kungiyar Hezbollah dai ta harba dubban rokoki da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa zuwa cikin Isra'ila a cikin shekarar da ta gabata. A yau Litinin ne Prime Minister China Li Qiang ya fara ziyarar kwanaki 4 a Pakistan bisa tsauraran matakan tsaro da shawarwari tsakanin ƙasashen biyu, tare da kuma halartar taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwar Shanghai da aka shirya a Islamabad a wannan mako. Pakistan na cikin shirin kota kwana bayan karuwar hare-haren inta da kayar baya a fadin kasar, ciki har da harin kunar bakin waken da aka kai a birnin Karachi a makon da ya gabata, wanda aka kai kan ayarin motocin China tare da kashe wasu injiniyoyi guda 2. Prime Minister Shehbaz Sharif ya tarbi Li a wani sansanin sojin sama da ke wajen babban birnin Pakistan, kafin daga bisani su jagoranci tawagar su don yin nazari kan harkokin kasuwanci da ci gaban da aka samu kan hanyar tattalin arziki tsakanin China da Pakistan. Gwamnatin kasar India ta faɗa a yau cewa ta janye jakadanta da sauran jami'an diplomasiya daga Canada sa'o'i bayan da ta watsi da sanarwar da gwamnatin Canada ta yi na cewa jakadan shine mutumin da ake zargi da kisan gillan da aka yi wa wani dan gwagwarmaya Sikh a bara. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen India ta fitar, ta ce ta kuma gayyaci babban jami'in diplomasiyar Canada a New Delhi, tare da shaida masa cewa ba za ta amince da zargin da kasar ta yi wa babban jakadan India da sauran jami'an diplomasiya da jami'ai a Canada kwata-kwata ba. A watan Satumbar bara, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce akwai sahihin zarge-zarge cewa gwamnatin ta India na da alaka da kisan gillar da aka yi a kasar na dan gwagwarmaya Sheikh Hadip Singh Nijjar. India ta yi watsi da zargin. Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta yi alƙawarin aiwatar da dokar haramta kafafen yaɗa labarai wallafa hotunan duk wasu abubuwan halittu masu rai. Kakakin ma'aikatar yaɗa kyawawan ɗabi'u Vice Saiful Islam Kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa dokar ta shafi ɗaukacin ƙasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yaɗa hotunan halittu. A baya an dakatar da gidajen talabijin da yaɗa hotunan halittu masu rai a fadin kasar a ƙarƙashin mulkin Taliban tun daga shekarar 1996 zuwa shekarar 2001, amma kawo yanzu ba aiwatar da irin wannan dokar ba tun bayan komawar su kankaragan mulki. Korea ta Kudu ta faɗa a yau Litinin cewa ta gano wasu alamomi da ke nuna cewa Korea ta Arewa na shirin rushe wasu hanyoyi a yankunan arewaci da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ba a amfani da su a daidai lokacin da ƙasashen ke cikin zulumi sakamakon ikirarin da Korea ta Arewa ta yi na cewa Korea ta Kudu ta tashi jirage sama marasa matuƙa a yankinta. Rushe hanyoyin dai zai kasance yunkurin da shugaba Kim Jong-un yayi na yanke hulɗa da Koriya ta Kudu. Kakakin Hapsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu Lee Sun-jun ya shaidawa taron manema labarai cewa sun sanya alluna akan titi kuma suna aiki ne a bayan su. Suna shirye-shiryen rushe hanyoyin, yace za su iya gudanar da aikin rushe-rushen daga yau Litinin. Ba a bayyana ko sassan hanyoyin guda nawa ne Koriya ta Arewa za ta rushe su ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ambaliyar ruwa a jihar Difa ta haddasa babbar barazana ga hukumomin jihar wajen yaki da cutar masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci. Duba da cewa an samu karuwar mutane 178 da suka mutu a wannan shekarar, yayin da a bara mutane 43 ne suka mutu, kuma mafi akasari mata masu juna biyu da kananan yara ne lamarin ya fi shafa. Wakilan muryar Amurka Harusula Rashidu ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ambaliyar ruwa da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar na kan gaba wajen kuma bayar da aka samu wajen yaki da cutar malaria a cewar hukumomin kiwon lafiya a nan jihar Difa. Lamarin da yasa aka samu karuwar alƙalin ma'adadin waɗanda suka harbu da ma waɗanda suka mutu sun haura na shekarar bara. Sanadiyar cutar zazzabin cizon sauro ko malaria da mafi yawanci mata masu juna biyu gami da kananan yara ne wannan lamari ya fi shafuwa. Dr. Lamin Malam Isufu shine jagoran da ke kula da sashen masu fama da annobar cutar malaria a hukumar ma'aikatar lafiya ta jihar Difa. Ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
kusan ambaliyar nan na bana yasa wuri mace-macen nan na bana ya yi na bara. Yanzu misali wanda sun kan rasu na bana ya kai 178, in an diba bara wanda sun kan rasu 43, kuma wannan mace-macen ya haisa sanani wurin mata masu juna biyu da yara. Muna waya musu kai kuma magungunan da ake bada na masu juna biyu da na yara muna bin sau da kafa a sha wannan magani wanda ake cewa CPS. Kuma suna sha wannan magungunan kenan zai rage wannan mace-macen na cizon sauro.
Muhammad Larme wani magidanci ne a nan Difa ya bayyana irin wahalhalun da suka fuskanta game da wannan cutar ta malaria.
Kalubale gaskiya da muka fuskanta cikin wannan zubi na banan da ake wannan, wani gashi nan muna ganin makwabta ko wani wanda muna je an kai asibiti rage halin shi, wani kuma gashi nan gida a kwance ko asibiti a kwance, maganin da ka zo ka samu ma shi ma sai alhamdulillah. Kenan gaskiya ba wani kalubale da ban fuskanta da shi ba.
To sai dai game da gidan sauro mai magani fiye da 1500 da gwamnati ta ce ta raba a nan jihar Difa domin yaki da cutar malaria, amma duk da hakan yayi karamci sosai, lamarin da yasa waɗansu da dama ba su samu ba, musamman ma 'yan gudun hijira wanda rikicin kungiyar Boko Haram ya tilasta barin matsugunan su da kuma ke zaune a nan jihar Difa. Malama Maryama na zama ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira da ke zaune a bakin kogi ta ce,
amma wannan sange ba mu samu ba, mu kuma gidanmu shi na bakin ruwa, kenan a taimaka mana da wannan sange ya wadata mu samu kenan inda kariyar saburo kenan wani abin zai rage magaruba ta ka sallah ka sa iyalinka cikin sange kai mai juna bi ka shiga cikin sange to kenan ai ka gani wani zazzabin nan na malaria ai ka gani zai kare sangen ya an baka
wannan korafe-korafen da yasa na sake tuntubar Dr. Lamini Yusufu ya tabbatar mun da hakan da ma matakan da gwamnatin ke dauka dangane sangen ya wadace al'ummar jihar ta Difa
in ka diba jihar Difa gudun hiran da akwai bus town ko wannan sange yanzu da an kai wannan kamfanin da an ka kare manyan sun ayyuka kamar takardu sun kace to yanzu duk inda mutane ba su samu ba a dauko number kin su a tura sa'annan su za su yanda za a tura ma wasu sange sai a wasu
to sai daga bisan duk kokarin da gwamnati ke yi wajen raba gidan saburo mai magani ga al'ummar kasar dan yaki da cutar malaria malama Sata Abubakar ta tabbatar da cewa waɗansu matan an ba su gidan saburon sai da wasu ke maimakon su yi amfani da shi dan kula da lafiyar su tana mai cewa
sangen da aka bada tabbas akwai masu saidawa dan haka ina gargadin mata dangina wanda suke saida sange gaskiya wannan bayi bane ba an ba mu shi ne domin mu kare lafiyar mu kuma a gwada mana lafiyar mu tana da muhimmanci
game da mummunar ambaliyar da ta haddasa karuwar yaduwar zazzabin cizon sauro a nan jihar Difa mahukuntan jihar Gami da sauran kungiyoyi masu hannu da shuni na faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar na yawaitar musamman al'umma musamman ma mata masu juna biyu Gami da kananan yara sanadiyar ibtila'in cutar zazzabin malaria Harusule Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar
a gaida Harusule Rashidu har yanzu dai muna nan a jamhuriyar ta Nijar A karan farko gwamnatin mulkin sojan kasar ta gana da magadan gari a garin Dosu. Ministan cikin gidan Niger ne ya jagoranci taron inda ya umurce su da su tashi tsaye don karfafa tsaro a yankunan da suke ya kuma karfafa muhimmancin biyan haraji. Wannan dai na zuwa ne bayan raba gari da kasar ta yi da wasu kasashe da kuma kungiyoyin yammacin duniya saboda akidojin bangarorin biyu na cin karo da juna. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Muhammad Tumba ne cewa da ministan cikin gida na jamhuriyar Niger ya jagoranci ganawa ta gaba da gaba tsakanin hukumomin mulkin sojan kasar na CNSP da magajin nan gari na Riko da sojan su Kanada a ganawa da ke kasancewa ta farko tun lokacin da sojojin su karbar gama mulki daga hannun yan siyasa inda ministan na cikin gida ya kira ga magajin nan garin akan maganar tsaro da mulki na gari tare da kiyaye yin sama da fadi da dukiyar al'umma ministan na cikin gida Muhammad Tumba kamar fa yanda kuka sani al'ummar wannan kasa tana fajira sosai game da manufofin sake gina wannan kasar da ba zai tabbata ba sai har mun canza ɗabi'unmu kuma dole ne mu kullo da wasu dabarorin samarwa kananan hukumomin wannan kasar kudaden shiga da sabon salo na neman kudaden shiga wa kananan hukumomin tare da kulawa da dukiyar jama'a daga ƙarshe a amfani da gidan cikin kaida shin yaya ɗan ƙasar suka ji game da wannan ganawa da magajin nan garin da ministan cikin gida da ma maganar neman kudaden shiga da kiyaye handama da baba kere wannan ita ce tambayar da niwa Abdulrajiku mai suna shikarau
wannan abun da ministan cikin gida ya ce ma magajin nan gari na Ruku alheri ne domin kasan mu yau incin take nema inci ne mai bada wahala kwarai kina a ruwan jikin mu mu ne zamu kama mu kasan mu mu contribution mu be diya ta kasa duk wanda yake da lanfo dan kasuwa ne lanfo ne dan adam lanfo ne wanda doka ta yarda da shi a tsarin dokokin kasa da kasa to daidai ne duk dan Niger yayi kishin kasar shi ya be lanfon kasar shi dama da lanfo duk kasashen duniya suke gina kasashen su mu ma zamu gina kasan mu da lanfo kina mutane su girmama wannan na biyan lanhon kasa shine amincin ka kuma shine girman ka kuma shine girman kasar ka duk dan kasar da bai biyan lanfo to a gaban doka gaskiya baya da matsayi kuma baya da hurumi
game da maganar da ministan yayi musu na su guji handama da satar dukiyar jama'a kamar yanda waɗansu daga cikin waɗanda suka gabace su suka yi Alhaji Bello Musa ya ce magajin nan garin sun sanfa shugaban kasa da ɗan kasa na kallon su game da amanar da aka ba su
kasani kasa ce wadda Allah ya hore ma arziki su ku kananan hukumomin nan kuma su ne an rike da wurarayen arzikin nan yanzu sai shugaban kasa ya sa su yi taro da su da ministan din cikin gida abin da ya shahi amanar da ya ba su game da duke kasa in an amshe ta to kuma ai ma ƴan ƙasa aikin da ya dace dan yanzu ka tabbatar da Yusuf da shekara guda bamu taba neman taimako da kowace ƙasa ba kun bamu taba zura hannu wata ƙasa ta bamu ba arzikin ƙasar mu shine muke mayyan ayyuka na zahiri kana ganin abin da shahi likita ba a kasa ba kana ganin abin da shahi ayyuka daban-daban da taimaka ma talakawa abinci ba a kasa ba duk da wannan arzikin ne ake wannan kenan muna kira gare su tunda shugaban kasa ya ba su amana to su riki amana saboda ni shugaban kasa na kallon su kuma ƴan kasa na kallon su
magashin nan kananan hukumomin da suka sha horo a garin na Doso sun kafa kungiyar su ta kasa tare da zaben shugabannin ta yayin da ministan na cikin gida ya ja hankalin su sosai game da matsalar tsaro gabani ya jagoranci taro da shugabannin rundunonin tsaro na jihar Doso akan maganar ta tsaro Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni jangurin Nijar
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ɗan ƙasa da hukuma
sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roƙo da bara da tumakanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more ƴanci
masauri assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar
yanzu ta hayi lokaci ya canza ta haya ta canza kenan tunda ta ya canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noma noman da duk kai cikin lokaci
shi bai eka in kalurwa ko ba a ce ka biya ba bai eka wajibi ba
wanda samu da wanda bai samu ba to sai ya biya shi abba mu gane fa dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya
korafin hukumomin kula da madatsin ruwa na jamhuriyar Nijar akan manoman rani na kasar shine batun mu na yau a dakace mu
a Afirka akwai wasu ƴan yunwa da suke karbo kurdi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa
madalla masare kamar sauran sassan nahiyar Afirka ta yamma yayin da ake kammala noman damunar bana a jamhuriyar Nijar hankalin manoma da kungiyoyin su da ma hukumomin da ke kula da ayyukan noman rani musamman hukumomi masu kula da madatsin ruwa da tafkuna ya karkata kan shirye-shiryen noman rani na bana kamar yadda kowa ya sani koramu da madatsin ruwa da ma dam-dam sun cika makil a bana kuma manoma sun daura kamarar tinkarar ayyukan noman rani gadan-gadan yanzu haka dai hukumomin da ke kula da madatsin ruwa wato dam na birnin Kwanni a jihar ta wata jamhuriyar Nijar sun ba da wa'adi ga manoma da ba su biya kudaden noman ranin bara ba da su gaggauta yin hakan ko kuma hukuma ta karbe gonakin da ke hannunsu tunda dai mallakar gwamnati ne su waɗancan gonaki dama dai a cewar hukumomin kula da madatsin ruwan wannan tsari na kunshe a cikin wata yarjejeniya da aka kulla a rubuce tsakanin manoma da gwamnati wadda a cikinta manoman suka amince da amshe gonakinsu muddin suka gaza biyan kudaden haraji na gonaki abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya bibi wannan al'amari kuma ga rahoton da ya hada wa wannan fili
to dai kungiyar manoman Gandari ko dam na birnin Kwanni da kungiyar masharar ruwan Gandarin birnin Kwanni suka soma yin kira ga manoman da ke amfani da gonakan da suke cikin Gandarin na birnin Kwanni da ke kasancewa mafi girman dam a kasar da kan taimaka wajen bunkasa noman damana da narani da ma yaki da zaman banza tare da na matasa tsallaka zuwa kasashen turai suna mutuwa a cikin sahara ko teku tare da yaki da karancin abinci a cikin kasar yin kira ga manoman da suka gudanar da noman rani da yan rigayi na damana da su kokarta biyan kudaden su na hayar gonakan da ke zama na gwamnatin kasar ne kamin a soma maganar kudin hayar gonakin na noman damar ta gabata kasancewa wasu daga cikin manoman sun yi biris da maganar zuwa wannan lokacin Adamu Abdu shine shugaban kungiyar mashayar ruwan Gandarin birnin Kwanni.
Duk wanda ya san yana da bashi na noman rani bai biya ba na gona tai to shi tabbatar da dannan da kwana 10 shi gaugauta shi biya bashin shi da ba haka nan ba to doka bugu ne za ta yi tunda yanzu ma haka una ta kama na takarda ta wannan dokar yanzu ta yi lokaci ya canza ta haya ta canza kenan tunda ta ya canza dole manoma su canza a koma bisa hanya ta biyan bashin noman da duk kai cikin lokaci
kasancewa manoman na ci gaba da yin kememe kama da biyan kudin duk da kiran da kungiyoyin suka yi musu tare da basu wa'adi mai shiga tsakani a wannan maganar shine mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sarlauna ya saurari kungiyoyin manoman kuma ya yi kira ga waɗanda suka yi kwance da sirdi game da kin biyan kudin na har gonakan da su yi kokarin yin haka kane 20 ga wannan wata na Oktoba ko su rasa gonakin su
mutanen Gandare sun zo sun ce cikin kashi 100 ba a biya kashi 10 ba ka ku ga akwai matsala Haruna parce Gandare bai juya babu biya rijima to kuma abinda mutane nika son in tunatashe su tahiya ta yanzu da tahiya yadda an ka baro can baya akwai sabani can baya lalle akwai takardu amma mutane sun jahilce su Gandare na an yi mai takarda aihuwa da sunan gwamnati ba na kowa ne ba na biyu duk wanda an ka ba kwantarar nan da an kai sa hannu bara zo ke yanzu cikin abin da ka sama hannu ka sa hannu cewa in baka biya wannan rubi ba su ba ka yarda a amshi eka kenan doka ce dan haka sun ka kawo magana gare mu don mi saboda sun san in an ka fara amshi amshin nan mutane su kai wa gare mu su kawo magana an fara amsan musu kaza an fara amsan musu kaza
daga bisani mai martaba sarkin birnin Kwanni ya jaddada cewa idan fa ba a biya ba to lalle gwamnati za ta amshe gonar kanta ta baiwa masu bukata kamin ya kira ga waɗanda aka ba kuɗi suka ki bayarwa da su kuka da kanin su
akwai an haɗi ne waɗanda a shugabannin nan JMP waɗanda su ma sun amsa ga talakawa amma ba su zuba ba to shi nika faɗa ma wanda a president ke JMP an ka tabbatar da ya amshi kuɗi ga talaka bai zo ya kai su inda abu to shi sani shi na iya rasa wuri da haka su ma yan da gaske na akwai irin su ya kamata su kokari su zubo kudin
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da wadan sunta za su yi sha'awa su ziyar sheta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka koyawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai za
waɗansu daga cikin manoman sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zancen da ma kiran da mai martaba sarkin birnin Kwanni ya yi musu don su biya kuɗaɗen hayar gonakansu na Gandare
kiran da ya yi gami da abin ikoki kowane shi ba da himma manomi shi bai yi ka lalle bara an yi aikin noman rani an samu jarba saboda ruwa ba tsasa ba yanzu alhamdulillah Allah ya ba da shekara mai albarka an yi dawa sosai an yi gero ga wakina na diba
bai ika in kallurwa ko ba a ce ka biya ba bai ika wajibi da tunda abinda kaka ci amfanin shi kenan ma ba sai an ce ka biya kuɗi ika ba
lalle mun je an yi magana gaba da rede fansu na aikin rani an ce kowa siniya shi biya haka nan na gaskiya na tunda kowa sa ana biya to ban san ba da wanda samu da wanda bai samu ba duk sai ya biya shi abba mu gani fa dai an ce kowa ya noma dai sai ya biya
masare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin duk kannan abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni Mahmud Ibrahim Kwali daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
ilimi babban abu ne gumi shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne
a gaida Mahmud Ibrahim Kwali yanzu kuma ga labaran wasanni amma a takaice
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta soma gudanar da bincike kan makalewar ƴan wasan Najeriya na Super Eagles a filin jirgin saman Al Abraq dake kasar Libya na tsawon sa'o'i da dama lamarin da kuma ya haifar da cece-kucen ya soma ne tun sa'ad da Super Eagles din da ke kan hanyar su ta zuwa Benghazi domin buga wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2025 da kasar ta Libya, inda ba zato ba tsammani aka karkatar da akalar jirgin nasu zuwa filin jirgin saman na Al Abrak, wanda ke da tazarar kilomita 130 wato tafiyar mota ta tsawon sa'o'i sama da 2 zuwa Benghazi. Bayan saukar tasu kuma an bar ƴan wasan na Najeriya a kulle a filin jirgin saman sama da sa'o'i 15 ba tare da tanadin sukuri zuwa birnin na Benghazi ba. Lamarin ya bakanta ran hukumomin Najeriya har ma da ƴan wasan nata na Super Eagles da suke kulle da kuma suka yi zargin matamkar ana garkuwa da su ne, inda suka yi ta wallafa hotunan yanayin da suke ciki a shafukan sadarwa na internet. Kana kuma suka yi barazanar kaurecewa buga wasan da kasar ta Libya da aka tsara bugawa a gobe Talata. Captain din Najeriya William Trost Ekong ya wallafa wani sako a shafin sadarwa na X, yana cewa ƴan wasan sun yanke shawarar kaurecewa buga wasan, inda ya kira ga gwamnatin kasar sa ta Najeriya da ta gaggauta ceto su daga yanayin da yake suna ciki a kasar ta Libya. A wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta CAF ta ce ta tuntubi hukumomin kasashen Libya da Najeriya bayan samun labarin, tuni kuma da ta miƙa lamarin ga hukumar ladattarwa ta CAF domin gudanar da bincike da kuma ɗaukar matakin da ya dace akan duk wanda ya karya doka. Hukumar ta CAF ta kuma buƙaci Najeriya da kada ta kaurecewa buga wasan, duk da cewa akwai fargabar rashin tsaro da aka bayyana. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, Najeriya ta karbi bakoncin kasar ta Libya a wasan neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka, inda kuma ta doke ta da ci ɗaya da nema. Najeriya ce kuma yanzu haka take a saman rukunin nasu na D da maki 7 a cikin wasanni 3. Benin ce ke binta da maki 6, sai Rwanda ta 3 da maki 2, yayin da Nijar take ta 4 da maki 1. Karshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ƙungiyar agaji ta Red Cross a Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutane 18 ne suka mutu a yau Litinin a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama kan wani bene da ke arewacin ƙasar. Sa'o'i bayan da Isra'ila ta kai wani hari a farfajiyar asibiti a zirin Gaza wanda ya kashe akalla mutane 4 tare da haddasa gobara da ta ratsa da sansanin da mutane suke zaune waɗanda yaƙin ya raba da mahallansu. A yau Litinin ne Prime Minister China Li Qiang ya fara ziyarar kwanaki 4 a Pakistan bisa tsauraran matakan tsaro da shawarwari tsakanin kasashen biyu, tare da kuma halartar taron shugabannin kungiyar haɗin gwiwar Shanghai da aka shirya a Islamabad a wannan mako. Pakistan na cikin shirin kota kwana bayan karuwar hare-haren yanta da kayar baya a fadin kasar, ciki har da harungunar bakin waken da aka kai a birnin Karachi a makon da ya gabata, wanda aka kai kan ayarin motocin China tare da kashe wasu injiniyoyi guda 2. Gwamnatin kasar India ta faɗa a yau cewa ta janye jakadanta da sauran jami'an diplomasiya daga Canada sa'o'i bayan da ta watsi da sanarwar da gwamnatin Canada ta yi na cewa jakadan shine mutumin da ake zargi da kisan gillan da aka yi wa wani dan gwagwarmaya Sikh a bara. Ma'aikatar kula da da'a ta Taliban a Afghanistan ta yi alkawarin aiwatar da dokar haramta kafafen yada labarai wallafa hotunan duk wasu abubuwan halittu masu rai. Kakakin ma'aikatar yada kyawawan ɗabi'u Bai Saiful Islam Kabir ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa dokar ta shafi daukacin kasar kuma za a fara aiwatar da ita sannan a hankali ta hanyar jan hankalin mutane akan yada hotunan halittu. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.